Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari Aune ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Masu bincike a Amurka suna kokarin gano makasudin harin nan da dan asalin Saudi Arabia matukin jirgin saman soja da yake samun horo na tukin jirgi a nan Amurka ya kai inda ya yi harbin kan mai uwa da wabi a tashar sojan ruwa a Florida. Harbin da aka yi a ranar Juma'a a tashar sojan ruwa ta Pensacola Naval Air Station ya isa gajiya mutuwar mutane hudu ciki har da maharin. Jami'an binciken sun ce wasu mutane takwas kuma sun jikata. Jami'an sojan ruwan Amurka da na bincike sun gano maharin matukin jirgin sama ne dan Saudi Arabia, ɗaya daga cikin ɗaruruwan 'yan kasar waje da suka je tungar ta Pensacola domin samun horo. Sashen labaran NBC ya rawaito kalaman jami'an bincike suna cewa an gano maharin da suna Muhammad Sa'id Al-Shamrani. Da yammacin ranar Juma'a kuma labaran Fox ya faɗa cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta kama wasu 'yan kasar Saudiya guda 6 na saba da wannan harin. Shugaban Amurka Donald Trump ya gode wa Iran da ta saki wani masani ba Amurkin China da ta tsare shi tun cikin shekarar 2016 a wata musayar da ita ma Amurka din ta saki wani dan Iran masanin kimiyya da aka kama shi a bara. A wani sakon Twitter a jiya Asabar, Trump ya sassauta matsayarsa da kalamai masu dadi akan Iran. Yana gode mata akan tattaunawa da ya kira ta adalci wacce ta kai ga musayar fursunoni. Yana mai cewa za mu iya kula yarjejeniya a tsakaninmu. Trump ya dade yana bayyana aniyarsa ta shiga wata tattaunawa da za ta kawo ƙarshen rashin jituwa tsakaninsu da za ta zama sabon babi wacce kuma za ta maye gurbin yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da aka cimma tsakanin Tehran da sauran da wasu manyan kasashen duniya guda 6. A shekarar da ta gabata daidai shugaban na Amurka ya janye daga wannan yarjejeniya. Yana mai cewa yarjejeniyar ba ta da tsauri sosai akan Iran. Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Dan majalisar wakilan Amurka Davis Nunes kuma tsohon babban dan jam'iyyar Republican a kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa shine da yayi ruwa ya tsaki wurin kare shugaban Amurka Donald Trump a binciken tsige shi da 'yan Democrat suke yi a majalisar. Amma rahoton binciken tsige shugaban kasa mai shafuka 300 da Democrat mai rinjaye a majalisa ta fitar a ranar Talata a kan kwamitin tattara bayanan sirri ya nuna cewa dan majalisar na California yana da hannu a wannan batun Trump da Ukraine, lamarin da ke dora ayar tambaya akan abubuwa da yake yi a ayyukansa na majalisa. 'Yan Democrat a majalisar sun fitar da wani faifai da aka ɗauka na wata hirar waya da Nunes ya yi da lauyan shugaban ƙasa Rudy Giuliani, wanda masu bincike na Democrat suka ce shi ne ya jagoranci matakin cin mutuncin manufofin harkokin wajen Amurka da zummar biyan bukatun shugaban ƙasa a siyasance a zaben shekarar 2020. Wannan hirar wayan ya sa 'yan Democrat a majalisar wakilan suna shakku cewa Nunes yana yi wa shugaban ƙasar aiki ne ta bayan gida. Adadin mutanen da suka mutu a cikin harin nan da wasu 'yan bindiga suka kaiwa masu zanga-zangar kijinin gwamnati a Iraki a jiya Asabar ya karu zuwa akalla mutane 24 a cewar jami'ai. 'Yan sanda da majiyoyin kiwon lafiya sun ce a cikin harin da aka fara da yammacin ranar Juma'a sama da mutane 127 ne suka jikata daga harin bindiga da kuma sukar wuka. Akwai ƴan sanda a cikin mutanen da aka kashe su. An kai galibin wato hare-hare a birnin Bagadaza tun lokacin da dubban ƴan Iraki suka bazo a kan tituna suna gudanar da bore a ranar 1 ga watan Oktoba, inda masu zanga-zanga dai suke buƙatar kawo sauye-sauyen harkokin siyasa da kuma kawo ƙarshen tsoma baki da Iran take yi a harkokin Iraki. Yan bindiga masu tarin yawa sun rufe huskokinsu, wanda jami'an tsaro suka ce ba iya gadin su ba. Suka auna masu zanga-zangar a kusa da wani babban dandali tsakiyar birnin Bagadazan. Majiyoyin jami'an tsaro sun ce yan bindigan sun shigo ne ta babban titin da ke kai ga babban dandalin a cikin ayarin motoci.
Kenan kuka saurara. Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna.
Na kasa ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Masu bukata ta musamman a kasashe daban-daban sun yi bukukuwan karrama ranar nakasassu ta duniya, wacce ake shagulgullanta a kowace ranar 3 ga watan Disamba. Ranar wacce ta samo asali a 1992, wani lokaci ne na waiwaye akan halin da masu bukata ta musamman ke ciki a ko'ina a fadin duniya, tare da bitar alƙawuran da gwamnatoci suka dauka akan batun mutunta ƴancin nakasassu a ƙarƙashin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. A bana an karkatar da akalar hidimomin wannan rana wajen baiwa nakasassu damar shiga a dama al'amuran al'umma a kowane mataki na neman ci gaban kasashe. Saboda haka shirin na yau zai mai da hankali akan yanayin rayuwar wannan rukuni na al'umma a jamhuriyar Niger. Habibu Abdullahi na daga cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin nakasassu.
Rana ce zamu zuwa mu bilan mu gani irin kokari da irin abubuwa da gwamnati ta yi mana, da kuma mun kankan mu gwada irin kokarin da muka yi mu kawo na ci gaban kasa ta fannin motsa jiki ne, ta fannin tahiyar da rayuwar mu ta yau da kullum ne. Mu alfari kwarai da wannan rana, kamar yadda muka alfari da rana ta wannan national la journée nationale ta fasar handicapé. Duniya mu ma Allah godiya da ya gwada mana wannan rana, kuma ka gani babbar kungiya ta FENSPA ita ce ta gayyace mu nan ga
cikin wani hali. Za iya cewa ita wannan rana ta balata ta rona kasassun wannan kasa,
to sai mu ce cikin babban horin ciki muke, sabili da menene horin cikin da muke ciki yau? Kaya da labarin cewa wannan doka babbar tamu ta protection social an kai ta assembly national, kuma insha Allah an yi butanta ta huce. Yanzu abun da muke jira shugaban kasa ne muke jira, insha Allah ya sa mata hannu. Kenan ga mu gare mu yau babban horin ciki ne gare mu. Ga wannan horin ciki na wannan rana da aka ɗebe muna, kuma ga wannan horin ciki na wannan dokar tamu da muke jira shekarar shekaru muke jira a samu a yi botanta. Kaga kenan mu ya cikin horin ciki musamman na cewa sai dai mu ma al'umma shugabannin ne godiya da wannan kokari da suka yi mana.
Sai dai akwai wasu abubuwa kamar na bukatu na rayuwar da waɗanda ake ganin har yanzu ana jan kafa wajen yin su. Alal misali za ka zo tsoron bene ga kofin wata takara ba za ka samu damar hawa ba, tanadin matakan da za su baiwa da kasu damar.
Wannan magana ce ka faɗi cikakka kuma ta gaskiya. Wurin mu ya cikin bakin ciki wannan in muka dibi wannan fanni, saboda in muka dibi muka koma baya muka diba tun da convention relative au droit des personnes handicapées Niger ta ratifié ta tun 2008. Yau sai mu ce shekara 11 da kasar mu ta yi ratifié ta. Me babban bakin ciki shine sai ka zo ka gani yau ka ganin kamar da ka wadi na accessibility article 4 shayi na 4 na wannan convention ta ce duk abin da a cikin wannan convention yau kasa ya kamata idan kasa ta samu hannu to dole na kaida na tai ta girmama wannan abubuwa da a ciki to sai kas sai muka gani babban bakin ciki shine yau ba mu da izinin mu shiga the start in ga kai gani akwai aburi da yawa da ada escalate ba mu mu shige shi yau ba mu da izinin mu je mu gubernora mu a cikin region din mu nan yamai ba ni da izinin yau matsayina ni Habibu in ce in take escalate ban iyawa ina yan wado da ngaude in wade ji ciwo ka gani kaga babu wani wannan fanni akwai abubuwa da yawa in muka diba yau a lantar cikin garuruwa zamu ganin kanibo da yawa da an ka bude wanda aka daidaiwa wanda gotocin nan cikin gotocin nan wallahi mutanen mu da sun sha hada ciki saboda gotoci idan an daidaiwa abinda ake sai a bar shi bude kaga yau mutanen mu yanzu sai su hada ciki wannan babban abin bakin cikin mu na shine muka nan muwajan hankalin magabata muwajan hankalin mutanen mu cewa bureman a iya girmamawa yau in ka diba prive ya bunkasa cikin Niger aya nan kowa yana yin company ko wane kuma yayin company yadda girama na yake yin escalate din shi da girama ko da mu mun zo mu a son mutum mu biya bukatar mu cikin wannan company mu hausa mu ko kuma hawa escalate mutum mu biya ko wani biurin biyan kudi ko wani wani wala ba mu iyawa saboda escalate din ya haƙarin mu sai mun kada mutuncin mu mun koma rarraye a kawa mu samu mu ce kaga babu ni cigaba kenan ya abun da muke so
to haka su ma masu bukata ta musamman mata ba su yi kasa a guyo ba wajen hidimomin karrama wannan rana wace a wani bangare yake zama ranar sada zumunta lamarin da ke baiwa na kasassu damar gabatar da koke-koke akan abubuwan da ke cinye musu tuwo a ƙwarya kamar yadda za a ji daga bakin Khadijatu Amadu daya daga cikin na kasassu masu wasannin motsa jiki a birnin Yamai
kun gani mu dai masu fama da nakasa ba mu yi karatu ba ba mu dai nesa ba muna so su kama muna don Allah gurin aikin mu su kama mu da kamawa ba sadakar mu kace ba amma a taimakon mu dukkan sana'an mu su bi mu na hanya mun sha gaya musu su samu mu na hanya aiki wanda muke nan gayi mu samu mu saida su kuma duk aikin da ake nan gayi in dai aiki ne wanda gurmu ce iya yi ko makawo ko kurma ko haka tunda su kurma ba su da matsala an dauke su suna ta aiki gurin makayi ma haka nan nan to masana rishin karatu da yawanci mu ne mu masu nakata wurin hannu ko kawa haka mu ne ba mu su kaman masu karatu ba sa yawa cikin mu abinda muke so in sun ka kama mu na ko muna sa mu yaran mu su yi karatu su ci gaba balle mu yaran mu ni guri na yanzu da duk kokarin da nake yara su je karatu yaro ko bai yi karatu in ba hankalin shi na kwance abin yana ci abinci sosai yana samu kuma kokaci da yaro wanda kace so in uwarka ko babanka bai ya da hali bai yi to dan saboda shi ne ina kira ba mu ce su ba su nan gayi muna ha wallahi suna nan gayi iyaka kokarin su me su kara tunda nauyi ne wanda Allah ya dora musu
ke yanzu kina da yara
wallahi ina da yaro hudu wallahi suna lokal
dukan suna karatu
biyun suna civilian suke kuma karami yana sai sai dai mai shekara dushi dai ne bai shiga ekol ba gina
akwai wani tallafi da kuke samu wanda kamar saboda ku dauki dawainiyar karatun yaran ku
shi dai ne har yanzu dai ban same shi ba ina ta nema sai dai wurin fami masha Allah suna nan da taimaka muna da waje na da wajen ubanshi tunda ubanshi ma shi ma gurmu ne yanda nake ne ubanshi akwai kane na mai taimaka mini sosai wallahi Allah shi mai albarka nagode in yana nan gajina wallahi shina nan ga taimaka mini kwarai tunda ya dauki nauyi na shakfen dimo akwai abin da shike kawo mini ban iya gwai tunda yace kan in gayi tsakanin shi da Allah ne me dole na in gayi tunda naji dadi haka nan na shi ma wajen baban su shi ma wallahi akwai mai taimaka muna sosai akwai kaunanta mai taimaka muna da uwan mu da baban mu duka suna nan ga taimaka muna Allah ya taimaka mai kaman wani wiri ne wallahi ba mu samu ba tun da kaji yanzu abinda an ka samu duk baka da kudi ka sai ka biya ma yaran ka ba basta karatu to shi ne muke so muku lalle gwamnati ya ba su lokal mun gode suna nan ga karatu me muna so abinda zai taimaka musu tun da kaga yanzu kurma ka dauce ko ka sai lokal in baka da metar gida bai yayi ko shi yana yi magana da wani metar yace sai 15 jika 15 in nace zan dauki metar jika 15 wata to ina zan yi ta da jika 15 wata ba salar gare ni ba to kaci da yaro kai abu kuma kai ina gani ba shi ciki in gani dan yaro ko dan makawo yana ja baban suna sai bara ko kuwa yana tura belo suna sai bara wallahi ina jin ciwo in na gadan shi ba sai in tsaya wata rana kuka ma zani tunda na hiso sai in kwana tunda in sun ta lokal sun yi karatu suna zama wani abu in sun zama wani abu mu ko wahalar mu yana rage ya
Tomas Sauraro nan zamu ja burki a shirin na yau sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani shirin idan Allah ya yi a madadin bakin mu Habibu Abdullahi da Khadijatu Amadu na kungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku mu ne lafiya
yanzu kuma ga maimaitawan shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka baiwa ku jama ha tambaya nike da ku jama ha tambaya nike da
sunana Bahauddin Abbas Mashi chairman na Satias Skills Acquisition. Ina da maganganu guda biyu ne kawai da nake so in yi.
Sunana Zainab Muhammad Binanu. Ni shawara na da zan bayar guda biyu ne ga gwamnatin tarayya.
Sunana Buhari Nusa Kumariya. Yawanci na ji an fi mai da hankali akan akwai sakaki na iyaye da kuma akwai wani abin da zai iya faruwa. Ya kasance ba sakakin bane
matasa taron neman hanyar shawo kan matsalar sata kananan yara a Najeriya da muryar Amurka ta shirya a birnin tarayya Abuja Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da kowa shirin domin iyali na yau Alhamis ta farko a watan karshe na shekara ta 2019 Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya daga cikin mahalarta wannan taro da sashen Hausa ya shirya domin neman hanyar shawo kan sace-sacen kananan yara akwai matasa ƴan gwagwarmaya maza da mata waɗanda suka bada shawari kan yadda suke gani za a iya shawo kan wannan matsala ga abin da suke cewa
sunana Bahauddin Abbas Mashi chairman na Satias Skills Acquisition ina da maganganu guda biyu ne kawai da nake so in yi magana ta farko akwai abubuwa da dama wanda iyayen mu da kakannin mu suke yi ba mamaki kila ta bangaren addini kila ya zama wani abu daban da akwai tribal marks na mutane misali yanzu a ce Bafulatani yana da kalangu ka gaya mani wani ya dauke shi ya kai shi wata kasa ko wani gari a ganshi da kalangu za a ce kai wannan ba inyamuri bane ko kuma wanda yake da tsaga irin ta bare-bari da sauransu akwai marks na uku da sauransu na kowanne suna da yanzu duk an saki wannan dai kenan sai magana ta biyu da nake so in yi shine abin nan matakai hudu ne ya kamata matakan nan guda hudu suna da priority kowanne yana da girman shi babba daga ciki akan wannan matsala ta sace yaran da akai wanda shine maudu'in da muke magana akai tunda wasu maganganu suna zuwa ana dan kaucewa kadan daga ciki babban magana shine ya za a samu hanya da matakai da za a yi maganin wannan sace-sacen da akai musamman na yara da akai dinnan magana ta farko shine kamar yadda duk mutane sun yi magana babban priority shine iyaye sune number 1 na biyu sune malamai me yasa malamai suka zama saboda malamai sune ke tarbiyyar yara tun suna kanana su guide nasu akan yadda za su tafi da al'amuran su na uku ita ce shine hukuma za ta shigo ciki because authority ne akan ta ta san ya al'umma ta suke ya kamata ta guide nasu da sauransu sai na karshe wanda ba wanda ya kawo shi shine community community suna da rawar da za su taka akan unguwar su a da zaka ga cewa uba dan kanan ko makwabci da sauransu zai iya hukunta yaro in yayi wani abu zai iya ganin yaro ya fito kila karame ba wanda ke je gida a sa miki wani daki amma yanzu abu ya lalace zaka ga cewa makwabci da makwabci zaka ga ba wannan relationship din sauransu yaro ya fito sai bai ai ba dana bane bai damu da shi ba so wayannan abubuwan guda hudu idan aka bi su iyaye malamai gwamnati da community to insha Allah za mu samu nasara akan wannan al'amura
sunana Zainab Muhammad Binanu ni shawara na da zan bayar guda biyu ne ga gwamnatin tarayya da ta fadada wannan aiki na social worker din nan tunda dama akwai ministry din ta hana daukan fasinjoji daga hanya sai a tashar motan da ta amince da su. Sannan su wa'annan ma'aikata na social worker din nan dama an riga an san su, wanda dama tuntuni su muna kanana ana kiran su malaman da'a. Su wa'annan malaman da'a din su ne za su zauna a unguwanni su rinka ganin yanayin rayuwar mutanen unguwa da irin tarbiyyansu. Sannan kuma gwamnati idan ta saka wa'annan malaman da'a din, so ya kasance duk wani uba ko mahaifi da ya bar yaro kara azube, to fa a sa musu doka ko kuma a sanya musu wani kudin da za su rinka biya. To wannan kudin zai kasance gwamnati za ta samu kudaden shiga, sannan kuma su iyaye za su kula da ƴaƴansu ta wajen haka. Tashoshin mota kuma ya kasance duk motan da za ta tashi shi wannan ma'aikacin social worker ya san irin fasinjojin da aka dauka, sannan kuma shi zai iya bada report. Kamar yanda shi Jade ya wani magana akan wata yarinya, wannan yarinyan da aka same ta inda a ce ma'aikatan social worker suna aikin su yanda ya kamata, ga su ma'aikatan social worker ne za a kai wannan yarinya ko kuma su ne ma za su ganta farko su dauke ta sai su sada ta ga su ƴan sanda ko wani abu da ya dace haka ko shi masu anguwanni. Saboda haka ni ina kira ga ita gwamnatin tarayya da ta fadada wannan aikin social worker din su ne watan malaman da'a kenan.
Sunana Buhari Yunusa Kumurya. Yawanci na ji an fi mai da hankali akan akwai sakaki na iyaye da kuma akwai wani abun da zai iya faruwa ya kasance ba sakakin ba ne. Misali a inda nake zaune a Maraba a shekaran da ya gabata akwai makocina wanda matarsa suna zuwa makarantar Islamiyya karfe 10 na safe, kuma in sun je makarantar nan akan aje yara a kofar makarantar, akwai wanda yake kula da su waɗannan yara an anzo da su, su kuma su shiga ciki a koyar da su karatu. To me san kayan ka Hausa sun ce yafi ka dabara, a wannan tasa ina ganin ko irin waɗanda suke bibiyar irin wannan lamarin akwai shi wanda yake kula da wannan yara kafin ya shiga gurin da zai ba haya ya fito, yana fitowa kafin ya fito sai zai samu yaro daya babu shi an dauke shi. Wannan yaro yaron makocina ne, akai ta biye-biye ba inda ba aje ba, amma wannan yaro har zuwa yanzu ba a gano inda yake ba. Kaga wannan a iya cewa akwai tsaro ko kuma akwai wayansu matakai da su kansu malaman makarantar ko kuma iyayen yaran suka bi, Allah ya kawo kaddara ta gita akan wannan. Sannan kuma ina da tambaya ga shi wakilin jami'an tsaro, akwai wani abu da yake faruwa ta bangaren su na jami'an tsaro? Dan ko a satin nan da ya gabata akwai yaron abokina wanda an kama wani yayi wa yarinyarsa ai shekara 6 fadi. Wannan yarinya shi ba wannan abokina wata matar yake kasawa wanda dududu jarinsa gaba ɗaya bai fara 20,000 ba. Ina tabbatar maka tsakanin police station da aka je da zuwa lafiya da aka yi ya kashe kuɗi a dan wannan tsakanin ya fi naira 50,000, wanda ƙarshe ma sai ta ce ya haƙura da wannan case din bayan zafin abin da ya sami yarinyarsa, bayan jarin da yake takama da shi yanda yake dan siyan kaya da shi yake siyowa ya siyar ya kaiwa ƴaƴansa abin da za su ci. Wannan sun zo IP wanda case din yake hannunsa sai ya anshi kuɗi zai yi wani abu. Duk da yake na dan saukar da kan maudu'in da muke yi, to ina tambaya ne ga shi, to shi idan mutum ya shiga cikin irin wannan hali ba shi da kuɗi, wannan hanya ya kamata ya bi domin warware wannan matsala? Dan na san wannan matsaloli ba iya kansa ba, akwai mutane da dama waɗanda suna kan wannan ba kuma su da yadda za su suna ji suna gani wannan abun zai gagare su.
Slavery da muke kuka da shi shine advanced slavery muke fama da shi yanzu. Akwai wannan ba dole wai bawa din in the time bawa bane, akwai case da muka taba yi aka kama wata magajiya yar arewa ce, center ce, ita ne take recruiting house helps masu aiki, za a sato inda za a sato wanda suka gudu daga inda suke, bambancin dai 14 years and above compared to wannan na yaran nan, za a kawo su a aje su 2-3 years an juya kwakwallon su a yin brainwashing din su a tuttura su su yi ta aiki gun mutane. A nan Abuja aka kama wata kwanaki ma the same thing. Now back to the issue process da aka bi aka kama dinan, kuma we can't compare wannan directly da yellow. Kaga na yellow shi directly da ita shedu komai kowa na can wannan an kama wanda suka saya yaran akwai wanda suke da syndicate din wanda in kaje kai prosecution wayannan kadai a wayannan kai maganan zai kare in akwai babba a ciki kaga ba za a sake jin maganan su ba don yanda shi ya fada da dan arewa wanda dan kudu duk da hannunsa a wannan harkan din nan wanda aka ba izini wani shi yace 200,000 ake biyan sa ya kawo kowa da yaro kaga akwai wanda shi kuma miliyan 1 za a bashi ya kawo yaron nan cikin miliyan 1 ya ba wannan 200 so 316 ne it's quite long ba a take bane za a shiga kotu a ce don mun kama wayannan mu gubar da su kare an bar case din kenan dole ai digging it might take some time amma for now social media kuma is helping and is spoiling the issue don 80% abun da ake sakewa yanzu ba ma gaskiyan ba duk abun da aka ji a tura wani yana zo ne a kauye a can dama turu bai ma san me yake ciki a Onitsha ba yana da phone duk abun da ya tweeting shikenan ya tafi ya wuce ba za a verify ba ba za a recast din ba haka muke fama da su
abinda zamu iya dauka kenan daga wannan zaure da fatan shawarwarin da aka bada za su taimaka wajen shawo kan wannan matsala muna kuma ƙara godiya ga dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga wannan shiri musamman waɗanda suka halarci taron da kuma wakilan mulki binnin tarayya Abuja da suka jagoranci shirin yanzu a madadin su duka da kuma Tibahiro Dodone daidai ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbata mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su ba
kuma dalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya
Ke nake kwatance ashe ke nake ashe bazan iya inya take ba bazan iya kwatance take ba wai me ake nufi kamar mu ba kamar sandi na ce wai me kuke nufi wani so ne kasa ta tauma ce I'm gonna make you mine.